Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ni ce Aishatu Sule tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Talata 21 ga watan Janairu ta shekara 2020. Yayin da muke gabatar da shagulgulan cika mu shekara 41 da kafuwa, za ku ji tsofaffin ma'aikatan sashen Hausa da irin gwagwarmayar da suka sha wajen gudanar da aiki a wancan lokacin.
Yawancin labaran da mutane suke samu daga gida Najeriya a VOE suke samunsa.
Ni a nan da manajar ba ta zuwa Amerika aka yi. Daga nan sai shi ya aiko Amiya Bakabu a Kano ya je. Suka zanna sannan sai suka dinga daukan mu.
Aisha, akwai ki da shirye-shirye guda biyu. Na farko, barin fara da na mata.
Sannan za ku ji wakilanmu da sauran ma'aikatanmu a nan cikin gida da yadda suke gabatar da shirye-shiryensu. Duk amma sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare. Yau Talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat kuma ke shirin kalubalantar jadawalin shari'ar. 'Yan majalisar dattawa za su kada ƙuri'a kan jadawalin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na tsarin shari'ar, wanda ya tanaji baiwa kowanne daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara a cikin sa'o'i 24 cikin wato tsawon kwanaki biyu don gabatar da hujjojinsa. Daftarin jadawalin bai ce komai ba kan koshin za a gayyaci shaidu da kuma koshin za a yadda a shigar da wasu sabbin bayanai da hujjoji. Shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer ya ce duk wata shari'ar da ba a yadda a shigar da sabbin bayanai ba ko shaidu ba shari'a bacci ko musƙala zaratin. Ya ƙara da cewa,
"We Democrats aim to get the truth and make no mistake about it. We will force votes on witnesses and documents."
Ya ce, "Mu 'yan jam'iyyar Democrat niyyarmu ita ce bayyana gaskiya, kuma ba da wasa muke ba. Za mu nace har sai an kada ƙuri'a game da batun masu gabatar da shaida da takardun bayanai, kuma ya rige ga 'yan Republican ko su kare kundin tsarin mulki, su kare tsarin demokradiyyarmu, su kare tsarin doka da oda, a maimakon rufe idonsu su kare shugaba Donald Trump saboda tsabar fadanci kawai. A wannan aniya tasa ta danna gaskiya, saboda ni a ganina ya ma sanya tafka laifi." A halin da ake ciki kuma jiya, wato yayin da shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump ke gabda kankama a majalisar dattawan Amurka, ya gazaya birnin Davos na kasar Switzerland, inda zai gabatar da wani jawabi a yau dinnan Talata a wani taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki. A tsakanin lokacin da zai gabatar da jawabi a yau dinnan Talata da kuma komawa birnin Washington da zai yi gobe Laraba, Trump zai gana a bayan fagen taron da wasu shugabannin ƙasashe a lokuta daban-daban. Mahallata taron, waɗanda suka kai wajen 300,000, za su samu kariya daga sojoji da 'yan sanda har wajen 500,000.
Kamar yadda muka yi alkawari, albarkacin wannan biki da muke yi na cika shekara 41, za mu kawo muku ta bakin tsofaffin ma'aikatanmu da irin gwagwarmaya da suka sha a wancan lokaci. Farko ga Shehu Yusuf Kura a tattaunawa da suka yi da Ibrahim Ka'almasi Garba.
Babban abin su da ifi ba mu sha'awa lokacin da muka zo, da sukan ɗauki mutane biyu ne ko uku. Kaga Kabiru Fage ya zo da Aliyu Mustapha, Nasiru Mai Wada shi kaɗai ya zo, amma da Steve Lucas aka ɗauka a 1984 da kuma wata ma'aikaciya a Hadiza Isa Wada. Wa ma'ana dai ni da wani muka zo, amma a cikin shekara biyu ko shekara uku sai da muka kai matsayin da mun iya aikin watsa labarai na rediyo fiye da inda muka baro gidajen rediyonmu na Najeriya. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, a lokacin nan aikin kawai aka sa a gaba. Su kansu shugabanninmu suna lura da kwazanka, suna lura da hikimarka, suna lura da irin gudunmawar da kake bayarwa. Saboda haka ne a lokacin nan ga mu mun zo muna ƙanana, amma kuma wannan bai hana mu in ana taro mu fito mu faɗi ra'ayinmu ba. Domin faɗar ra'ayinmu shi ne zai taimaka. Zan baka misali, lokacin da aka zo za a yi shirin siyasa na iya ruwa fit da kai, aka ce to a zo a zauna a meeting. Steve Lucas shi ne shugabanmu. Aka ce to kowa ita ta yi tunanin suna na shirin da za a saka. Kowa ita ta yi tunani, aka zo taro na gaba sai aka ce to kowa ya faɗi sunansa. Kowa ya faɗi taken sunan da za a sa a shirin. Ni sai na ce to me zai hana a ce iya ruwa fidda kai. Dukkanin su manyan da Ali Abbas din da shi Lawan Salaji biyan da Ali Mustafa din da suwa duk suka ce a kawo wannan sunan yafi dacewa a wannan sunan yafi saboda ka tokar a dauki wannan sunan da Shehu ya kawo sai su ce to tunda Shehu ne ya kawo sunan a ba shirin ya ringa yi da haka muke yi ba wani zancen cewa ba ka da Basira ko ba a'a Basira ka fito da ita ko a gaban wane ne wannan ya taimake mu sosai kuma mun yi alfahari da shi kuma mun karu da shi
To Malam Shehu yayin da wannan gidan rediyo wanda kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauka kashi ke cika shekaru 41 da kahuwa menene fatan ka gare shi
To na farko tukuna ba yadda zaka kai maganar watsa labarai yanzu a duniyar Bahaushe baka kawo sunan Voice of America Hausa Service ba kamar ne na ga maka ma'aikatan da suka kafa gurin sun yi namijin kokari amma kuma in ka duba Yawancin labaran da da mutane suke samu daga gida Najeriya a VOE suke samun sa ni na iya tunawa mu ne muka fara bada labarin Allah ya ji kansa marigayi sana Abacha ya mutu ni baban gida ya kira ni muka yi magana yana rahoton mu na Abuja aka ce muka bada labari karfe 4 na muke watsa shirye-shirye ni ne MC a lokacin nan baban gida ba shi da tabbas amma an tabbatar ni na kirawo mutane a Kano su Galadiman Kano ta gana hansuwa suka tabbatar min Abacha ya rasu amma ba a so a faɗa sai gwamnati ta faɗa amma mu muka tafi muka faɗa saboda haka mu muka kawo labarin cewa Allah ji kansa da rahama marigayi sana Abacha ya mutu sannan in ka duba gudunmuwar da sashen Hausa ya bayar wajen conference national lokacin da aka yi shi a Niger akwai wani mutum sunansa Abubakar Aliyu Gure ina jin ya rasu Allah ya ji kansa muka ringa hira da su muna bayyana abubuwan da ke faruwa a wannan conference national da kuma yadda Niger ta rungumi tsarin demokradiya a lokacin nan Hausa Sabi ya bada gudunmawa a wannan ita kanta tsarin demokradiyyar Najeriya din lokacin da aka kama Abiola aka tsare da inna aka yi tayin abubuwa sashin Hausa ya ringa bin diddigin yadda tsarin yake har sai da aka tabbatar da cewa demokradiyya ta kafu a Najeriya irin waɗannan shirye-shirye da muka ringa yi sun wayewa da mutane kai sannan kuma shi kansa harshen na Hausa su Lawan Salaji Bello din nan ba sa in gausa a cikin harshen su ba su da tangarda saboda haka wajen haɓaka harshen na Hausa ma sashin Hausa ya samu nasara sannan kuma akwai shirin da kafin ma gwamnatin Amurka ta yi tunanin ta rungumi wannan manufa sashin Hausa ya runguma menene shine yadda za a jawo musulmi su ji sun gamsu da America da rayuwar America da waye dan haka tun 1979 su David Hofstede din nan suka ce a yi wani shiri wanda zai ringa bayyana wa musulmin Afirka yadda musulmin America suke aka bullo da shirin musulunci a Amurka daga baya a lokacin shugaba Bush ita kanta gwamnati sai da ta kirkiro mataimakin sakataren harkokin wajen mai kula da wayar da kai game da ayyukan musulunci a Amurka kaga sashin Hausa ne ya fara wannan sannan kuma ga rahoton kimiyyar nan da muke ta bayarwa an binciko jigidar halittar rayuwar dan adam wato genome din nan an kirkiro kaza Lawan Salaji Bello yayi aiki sosai da Ibrahim Umar ne ya fara yin shirin daga baya Salalu Hadeja ya karba daga baya Lawan Salaji Bello ya karba mu kuma muka zo muka dan dagargara abinda muka iya dagargarawa amma dai rahoton kimiyyar din nan Ibrahim mafi yawan mutane har yanzu su ne mun magana su cewa ai kwanaki can da kake VOA ka taba bada labari game da yadda ba a so a cika ciki da tuwo a kwanta saboda zai haifar da lalura da kaza da kaza to durin waɗannan abubuwan da sashin Hausa yayi babu gidan rediyon da yi a duniya mai watsa shirye-shirye da Hausa saboda haka wannan abin da kuke yi kamar dorawa ne akan abin da manyan mu suka yi ko kuma yanzu kuka zo kuke yi kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ban da Allah ba wannan isan abin da VOA Hausa Service za ta kai domin har yanzu wannan al'ada har yanzu wannan tsari yana nan kuma shugabanku yanzu tunda ya tabo shekaran jiya ya tabo jiya kuma gashi yana yi a yau in Allah da za a samu nasara yadda kwalliya din za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu Ibrahim
mun Malam Shehu
yanzu kuma ga ci gaban labarai daga Ibrahim Garba
To Aishatu, babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai EU Jesse Borrell ya ce dole ne a samu wanda zai sa ido muddin ana so duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta a Libya ta yi tasiri. Ya yi magana ne da manema labarai gabanin taron inda ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke kungiyar ta EU ke bayar da nasu ra'ayi kan halin da ake ciki a ƙasar ta Libya. Da kuma yarjejeniyar da shugabannin wato manyan kasashen duniya suka cimma ranar Lahadi ta mutunta kudirin haramta sayar da duk wani makami ga bangaren da ke yaki a Libya. Ya kara da cewa
we are in a truce which is unstable and you know a truce can be violated several times a day. Let's hope that by the contrary is going to stabilize and we are going to really go to a
ceasefire. Yace an cimma wata irin yarjejeniya wacce ke tangal-tangal kamar yadda aka sani. Yarjejeniya ce wadda akan saba mata sau da yawa a rana. Bari mu yi fatan cewa a maimakon hakan za ta kankama kuma za mu cimma tartibiyar yarjejeniya muddin ba a tsagaita wuta ba. Zai zama da wahala kungiyar tarayyar Turai ta taka muhimmiyar rawa a kasar.
To madalla, a gaida Ibrahim Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma ga tattaunawa da tsofaffin ma'aikatanmu, inda a wannan karan ga wakilinmu Lawal Isa Ikara, inda ya gana da Muhammad Nasir Maiwada.
Can farko na gaya maka muni set kashi kenan na uku da naje na iske. To saboda haka tun da nazo na iske su ba zan manta ta'u manta da Lawal Sallauji biye ba, Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshi shi. Saboda ya nuna man gidan da shi da Al-Abbas da sun rasu abokaina in na tana sun kama in kuka duk sunansu Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su. Ibrahim Umar shi ne ya kawo tashe, dama yana can yana aikowa da tape nan ana sawa, sai ce musu to me zai hana ku kasa kawo tasha kamar BBC? Shi ne suka ba shi dama ya kira, aka zo aka aiko da Jarabawa, ni a London ma ne Jarabawa ta zo America aka yi. Daga nan sai shi ya aiko ME Abubakar Kano ya je suka zanna, sannan sai suka dinga daukan mu. So wannan tsarin da suka yi ya ba mu damar kafa da tushenta ita wannan gidan radio na muryar Amurka. Sannan aka fara daukan mace guda ita ce Hawwa, daga baya sai ita Jummai Ali, Aliyu Mustafa ya zama wani babban abokina. Lokacin da aka yi man operation aka yi man hida axial appendicitis, shi ya je dokon da mota har zuwa gida.
Ka je ka same shi a wurin aikin?
To
ya zo ya same ka?
Ya same ni ne.
Kun san juna kafin ka bar gurin?
Sai da gaske wanda nace maka amini na ne, shi ya dauko ni ya kawo ni, kuma kafin ya dauko ni da na bar gida na yi kamar kwana goma asibiti, shi yake zuwa da check ni na ya je iyali na cehone ya kai musu gida. So kaga wannan ba zan manta da shi ba.
Shekara nawa kai ne?
Shekara goma. Na je in shekara biyu in dawo kasan America.
Wani fatan alheri za ka wa gidan ya cika shekaru 41?
Kai, ai fatan ma ba iyaka ware da gaske, don saboda wato a yanzu dai a duniyar Hausa, sashen Hausa na duniya, to ban zan ce suna kaddakar da BBC ba, amma gidajen rediyon nan guda biyu sun faɗakar da Bahaushe fiye da abin da zai samu a primary school, secondary school ko university. Kullun cikin faɗakarwa muke, kuma har yanzu na dawo ne sa'a FRCN suka ɗauke ni su ma na gama lahiya da su cewa ma suka yi za su yi man fati. Amma ina son wani abu na ce za su kai ni aikin haji. Suka kai ni aikin haji na yi shugaban mutum uku.
Wanda fatan alheri kake kwana 40?
Fatan alheri da nake ma a gidan rediyon muryar Amurka, fatan alheri da babu iyaka. Abin da nake fata kullum ina fatan Allah ya sa duk wanda ke nan su gama lafiya, da mazansu da matansu.
An zo da sauye-sauye a wannan muryar Amurka, an samu sauye-sauye, an kawo sabbin shirye-shirye. Yanzu misali kwanan nan ma an zo an ƙara kawo wasu sabbin shirye-shirye banda wanda bayan ka tawo aka kawo. Me ra'ayinka game da irin sabbin shirye-shiryen da ake zuwa da su?
Mu lokacin mu ba ma kwantar, babu wani abin alaka tsakaninmu da masu saurare kai tsaye amma inda abin ya burge inda ma ba ma mun Amurka disawar gidajen radio nasu ma yafi domin su da gamawa dama mu back up muke ce mashi sai ka je kai research kai abin nan kamar dan university sannan ka zo kai bayani akan hanyoyi akan ruwan sha akan wani abu amma sunan da gama labarai ko minti 6 ne ake labari mu da minti 10 muke kamar yadda ga muka dazu dama idan ka da gama wasu sai ce ku bugo ku ga mana abin da ke faruwa akan misalin rikicin yan latest da shine nan kwanan nan shine amoke kunnewo ni shiri da jahohin yammacin duniya da middle belt suka shirya za su tsara kansu da kansu ba tare da sa hannun gwamnatin tarayya ba to kaga wannan su kuma yanzu ya zama cikin debate wato ana tantankiya su yarbawan sun ce sai sun yi shi kuma malami a ministan shari'a ya ce a'a
ya kake ganin su wannan sabbin shirye da aka zo
to sine sisi wannan abu sabo da ya faru suna son ka bugo waya ka ga musu me ra'ayinka to mu doctor nan ba wannan direct content ka buga waya ni na ta kokarin ma buga waya ba na samu amma wasu wanda shi kusa samu kamar wannan me radio da recorder a nan Kaduna ɗin kullun shi saka ji shi to wannan shirin wato wani abu ne wanda alaka tsakanin masu labarai da ma'aikatan Amurka da kuma su mutane general public wato mutane talakawa kowa ya faɗa ainihin ra'ayin shi da abin da ya dame shi kuma ka san su shugabanni ba za su so wannan shirin ba
yanzu kuma a ci gaba da kawo muku tattaunawan da muke da wakilanmu ga Muhammad Ibrahim Kwari da Nashi Guzurin
a shekarun da na kwashe ina aiki da sashin Hausa na muryar Amurka na aika rahotanni daban-daban akan al'amura daban-daban kama daga sha'anin zamantakewa da al'amuran yau da kullun ilimi da kiwon lafiya da makamantansu daya daga cikin muhimmai ko kuma rahotannin da na aika kuma ni kaina na koyi darasi a cikin su shine bayan da aka kirkiro da shirin yau da gobe abokiyar aiki Hajiya Halima Jimrau ta taba bani wani aiki tace lalle inje in zakulo mata wani labari gama abuta wato sashin Hausa na muryar Amurka sun san wato abinda shi shirin yau da gobe ya kunsa musamman shi shirin yau da gobe ya fi mai da hankali ne akan harkokin matasa yaya za a fadakar a ilmantar a wayar da kan matasa a dukkanin al'amuran rayuwa to wani al'amari da a lokacin ita Halima tace in dauko rahoto akan sa shine lokacin da ta shirye shirin cewa tana so za ta tattauna akan al'amuran da suka shafi wato matsalan nan ko kuma kalubalen shaye-shaye a tsakanin matasa wato shaye-shayen abubuwa da suke sanya maye suke lalata rayuwar matasa da sauransu kuma wato jinshikin wannan shiri dama na yau da gobe shine yawa da kan matasa su guji abinda ba a so su zama mutane na gari dan su zama masu alfaru ga al'umma sai Halima Jarau tace da ni lalle inje in hira da su kansu mashaya din nan menene yasa suke yin shaye-shayen nan me kuma suke ji idan sun yi shaye-shayen amma tana son hira da su ne a daidai lokacin da suke wato suka yi shaye-shayen suke buge wato suna tsakiyar maye sannan take so mata hira da shi ko mata hira da su su gaya min me yasa suke yin wannan shaye-shaye kuma wato me suke ji idan sun yi shaye-shayen menene ma ya kai su ga shiga wannan harkokin shaye-shaye domin manufar anan ita ce saboda masu ruwa da tsaki da hukumomi da sauran al'umma su gane menene yasa waɗannan matasa suke shaye-shayen nan kuma yaya za a yi a ceto su daga wannan yanayi da suka shiga na harkokin shaye-shaye to lokacin sai na dauka kaman wasa take mun sai tace da yake duk wanda ya san Halima Jinrawo ya san mace ce mai barkwanci sai tace wannan aikin ba sai kai shi kuma kai ne zaka yi shi ka je duk inda za ka yi ka samo min wannan muryoyi na waɗannan mashaya a lokacin da suke shaye-shaye saboda haka sai na ga kalubale ne babba a gare ni an taɓa wato wannan shine karan farko da aka sani aikin da watakila nake ganin ma ba zan iya ba amma duk da haka sai na gaya wa kaina cewa ai zan iya din da aka yi haka kawai sai na saurari sai na tuna da wani abokina wanda muka taso a unguwa ɗaya a nan Kano sai na san yayi wannan harkokin shaye-shayen amma yayi murabus yanzu har ya samu aikin gwamnati yana ma aiki mai kamala da sauransu sai na dace ko ya zo hutu a lokacin naje na buga masa waya ce yana gida naje na same shi da ceto wani kaji fa abin halin da nake ciki saboda haka kowar sharfutan nan taku zaka kai ni ga abin da zan yi ga abin da zan yi sai ce da ni to in zo bayan magarba mi sallar magarba da shi sai mu wuce saboda haka hakan ku aka yi muke nuna min gurin da zan aje motata yace in aje na yi fakin sannan na fito muka taka mu shiga wannan loko mu fita har muka je wata da'ira wanda ni ban taba zuwa gumba gaskiya ban ma san yanayin wannan gumba shikenan muna zuwa da shi sai ko naga kulawa a gun shikenan suna ganin da kace a oga kaza kaza shikenan dai aka gaggaisa oga wannan fa yace ba ruwan ku da shi saboda haka sai ya kira ɗaya daga ciki sannan yana shayen sa yana mankas din sa sai ce da shi magana za ku yi a radio da wannan ka gaya masa komai da haka sai ce me zan gaya mai ce ka gaya duk abin da ya tambaye ka ka gaya mar a cikin wannan yanayi yana cikin wannan maye muka hira to haka dai suka dinga bani labaruka ɗaya bayan ɗaya in na gama da wannan wannan a kira mu wannan yazo in na gama da wannan a kira mu wannan yazo in na gama da wannan a kira mu wannan yazo sai da ne hira da kaman guda shida kowa yana gaya min labarin sa na abin da yasa ya shiga wani ya ce sun yi fada da iyayensa ne wani ya ce an nuna mar bambanci wani ya ce matar gidansu ce ta yi sanadin ya fita haka dai abubuwa kala kala sannan amma wani abin sha'awa kuma a ƙarshe dai ba wanda bai gaya min cewa shi ba a san ransa yake yi ba kuma a shirye yake daidai na din matukar wannan abin da ya sa ya sabbaba ya shiga wannan shaye-shaye an warware shi to haka dai na hira to amma abin da na kammala da su kuma na taho amma dai wani abin da nake so ma saurare su gane shi ne a daidai wannan lokaci da nake hira da waɗannan mutane shi ya ban tsaro shi jagoran da ya kai ni wurin lokacin da muka je ba su fi mutum uku hudu ba amma kafin na bar gurin nan ina tabbatar muku da cewa za a samu mutane kaman 100 sun kewaye ni kaman sa cinye ni danye inda kowa in ya leko sai ya ga tsohon jagoran su saboda haka sai ya gaisuwa kawai ya koma abinda nake so in ce anan ba dan da shi jagoran ba ni kaina bazan kai kaina gumba bazan iya yi ba kuma wani abu da na tsinci kaina a ciki shine a gaskiya kafin na bar wannan guri saboda sun zo sun yi wannan taruwar kuma kowa da abin da yake sha daga mai shan sholisho sai wiwi sai waye dan haka ni ma dai kadan Allah ne yasa ban bugu din ba domin na samu yanayi na akai na samu kaina a yanayin da ban saba wato jina ba hasali ma dai gaskiya na samu rashin jin dadi a ƙarshe dole dai shi na ba motar tawa muka ya tuko mana muka dawo wannan iya ɗaya daga cikin wato labarai ko rahotanni da na aika wa sashen Hausa na VOA wanda ba zan iya mantawa ba saboda a yanayin da naje na samu labarin na dauki rahoton da kuma wato irin bayanan da naji wannan rahoton da na dauka gaskiya ni ma ya canza mini tunani dangane da yaran da nake gani ko matasan da nake gani suna shaye-shaye
yanzu kuma bari mu je ga wata tattaunawa da Alheri Grace Abdu ta jagoranta da wasu ma'aikatanmu.
Aisha, akwai ki da shirye-shirye guda biyu. Na farko, bari mu fara da na mata.
Ai dama.
Mata koyaushe suke ikirarin cewa ciwon ya mace
na ya mace.
Amma idan wani batu ya tashi wanda ya shafi mace ƴar uwarsu, to wannan sai dai su juya mata baya.
Ai sai yasa ake bi an hada da mata.
Amma idan maza ne duk za su mara musu baya. Daya kenan. Na biyu, shirin yanayi da muhalli. Yanayi da muhalli mutum sauyin yanayi da dai sauransu batu ne da mutane ba su fahimce shi ba har yanzu kuma illolin da ke tattare da rashin kula da yanayi suna da yawa matuƙa wanda a ƴan kwanakin nan an fuskanci ɗaya daga cikin irin wannan batutuwa na sauyin yanayi da kowa inda ake sanyi ake kukan zafi ko kuma inda ake zafi ake haka kan sanyi
wato baba shirin ka ba a sake ba amma ka bayyana mana cewa akwai abin da zaka yi na daban
to wato abin da zan maida hankali akai musamman a cikin wannan shekara shine abin da hukumar kula da kai kawo motoci ko kuma ababen hawa lamun lafiya ta majalisar dinkin duniya wacce ta fito da alƙaluma a cikin wannan abin nan wannan wata na shekarar 2020 wato irin asarar rayukan da ake samu wato kusan a ce musamman matasa sun fi mutuwa a hatsarin mota ko ababen hawa fiye da duk wani abin da aka sani matasa da mutuwa don saboda ba a jika samu matasa da wasu cututtuka ba su karfi ba amma abin da ke saurin halaka rayukan matasa hatsarin mota saboda an kiyasta yara matasa wurin 400 suke mutuwa a duk shekara ta hanyar hatsarin mota sannan kuma ana samun sama da miliyan 1 na mutane da suke mutuwa ta hadarin mota to kaga wasu wannan wasu alƙaluma ne da ke tada hankali da ya kamata mahukunta a kasashen mu musamman ma mu kasashen mu da muka dauka wato mutuwa ta hanyar hadarin mota kaman wato abinda ake cewa kaddara ce haka Allah ya nufa alhali ko za a iya gyarawa kaga ni to wannan shine abinda muke kokarin mu ja hankalin mahukunta su kula akwai abubuwan da muke yi da ba su da kyau wanda yake idan mun duba an gyara su to za a iya samu raguwar wannan hatsarin da ke
hallaka ba ka kwance musu wannan tsaraba duka sai
kanka
a ci gaba da kasancewa tare da
mu
masu saurare kamar yadda muka bayyana kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yau a wannan rana da muke cika shekaru 41 da kafa wannan ciki da gaskiya ina tasirin ciki da gaskiya waɗannan nasarori kuka cimma da naga wannan shiri yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da mutane suke ba sa bacci sai sun saurara
wannan gaskiya ne duk da yake ne kowa ya san cewa shirin cike da gaskiya shirin ne dake bin kadin batutuwa na cin hanci da rashawa almundahana da zalin al'umma halkokin waɗanda ba su da wato ƙarfi
marasa galihu
to tabbas mun samu nasarori da yawa musamman a duk shekaru wannan shekarar da ta wuce mun samu nasarori tun da na karɓi wannan shiri da muke yi akwai batutuwa da muka kawo da yawa waɗanda aka ɗauki matakinsu musamman akwai wani batu a jihar Jigawa da aka kwacewa wasu mutane gonaki sama da 300,000 saboda aka ɗauki gonakinsu aka biya su kuɗaɗen da ba su kai kuɗin da za su tsaye wasu gonaki su ci gaba da nomansu ba mutanen yankin kawai abinda suke dogara da shi shine noma su sayar da shi suke wa 'ya'yansu aure shi suke suna da shi suke komai suke kuma cin abinci to aka zo aka musu wani aka kwace filayen nasu aka ba su ƙalilan kuɗi ba su iya sayan wata gona ba to mun ɗauki wannan shiri mun je mun tattauna da mutanen nan mun yi komai muna bin kadin shirin nan da yake shirin an yi wuce wajen shekaru uku da suka gabata to yanzu haka nasarar da muke kai yanzu shine akwai kotu da ta dakatar da yin amfani da wannan filayen na mutanen nan saboda wannan shirye-shirye
da muke ba zan katse maka hankali ba sabili da haka masu saurare sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu za ku iya zuwa duka dandalin watsa shirye-shirye mu domin gani daga kama daga rediyo ne Facebook Twitter da duk dai hanyoyin sada zumunta na farko ku bayyana ra'ayinku na biyu a yi wannan tafiya tare da ku yanzu a madadin
da kuma ni Sir Phil Hashin Gumel
kuna muku fata alheri baki da
assalamu
alaikum
to man sauraro da haka kuma muka zo karshen shirin namu na yau amma idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikin mu za su shigo da sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta tattara wannan shiri da kuma injiniyan mu na yau ni ce Aisha Tusile ke mana fatan alheri